Dawu da gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a assalamu alaikum. Yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington dake gundumar Columbia kan mitoci 2531 da kuma mita 41 kamar yadda aka saba. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai a can jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM da ma wasu tashoshin na FM a Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma su ta kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio da kuma shafinmu na Facebook Live ko kuma a fada yanar gizon mu kan ta voahausa.com. Masu gabatarwa
Hafsat Maina Muhammad
sai kuma ni Usman Kabara Ahmad.
Masu sauraro, yau Laraba 24 ga watan Janairun shekarar 2018, a wannan ranar da muke maganar siyasa da shugabanci na gari, za mu yi maganar yadda cin hanci da rasha yayi mana katutu a kasashenmu na Afrika.
Wanda hakan ne yasa jamhuriyar Niger ta fito da wasu sabbin dabarun yaki da cin hanci a kasar ta hanyar kaddamar da wani jibgegen kundin doka.
Da wannan kundi da aka amince da shi, lalle duk waɗanda suke da hannu a ciki suka yarda suka amince a zuwa samna a yaki da shi, to lalle in ci Allah za a samu ci gaba sosai bisa ga dubarori daban-daban wanda ya kamata a ce wato an yaki da su. Dubara hanya biyu ne, akwai rigakafi wanda muke cewa prevention, bayan shi akwai kuma abuga da sandar doka wanda ya taka doka ta kashi.
To dan iya kuwa mamakin wani abu yake yi Kabara, yace da zarar mutun ya samu mukami a kasashen mu inda yake da wata babbar tambaya,
yaushe ne za mu magance mugun cin hanci da rashawan da yayi wa kasashen Afirka katutu, ta yadda ake barin masu ribar samfarerar dukiyar kasa suna hada-hada a duk wata harka, inda idan ma mutun ya samu aiki wajen kudin da zai iya satar dukiyar kasa sai kaga ƴan uwa sun tare suna mai barka.
To bayan mun ji wannan yadda shi kanshi dan iya zai ga mana yadda ake wa dan uwa barka zai saci kudin kasa, to akwai kuma amsoshin tambayar da muka muku a shafukan Facebook, Twitter da ma Instagram.
Bari mu fara da amsoshin tambayar da muka yi muku game da cewa
shin yaya kuke kallon yaki da cin hanci da rashawa da yau kasashen mu katutu, sai kuka amsa mana da cewa hakika kakkabe hanci da rashawa a kasashen mu na Afirka to sai fa gyaran Allah, duba da yadda wasu ke yin haka wasu kuma suna mayar da kasa ciki. Dan haka babban abin da ya kamata shine mu ci gaba da addu'a, komai yayi tsanani tabbas maganin sa Allah ne. Wannan sako ya fito ne daga Ashir na goma ruwan baure da Sumayya Muhammad Gusau.
Sai kuma sakon mu na gaba yace daga Yahaya Danna Azare da Prince Tasi Ibn Abdullah Azare, suka ce eto akwai buƙatar gwamnatocinmu na Afirka su rinka hukunta duk wanda aka kama da hannu dumu-dumu da karɓar cin hanci da rashawa, a hukunta shi ko dan waye. To idan aka yi haka za a shawo kan wannan muhimmiyar matsalar.
Gare dukan a shawuta, don in ba a shawuta ba to haka abin zai ci gaba.
Haka ne.
Yawa, to sai kuma Abdulaziz Muhammad ya ce salam yau da gobe. Abin da ya kamata gwamnatocinmu na kasashen Afirka su yi shi ne su ɗau matakin ba sani ba sabo duk wanda aka samu da cin hanci da rashawa, to kotu ta yi gaggawar yanke mishi hukunci ba tare da ɓata lokaci ba. Abu na biyu kuma, kamata ya yi iyaye su dinga faɗakar da ‘ya’yansu a kan illar cin hanci da rashawa, sannan kuma malamai su ma su ci gaba da faɗakar da al’umma. Hakan zai ƙara taimakawa wajen yaƙi da cin hanci da rashawa. To Hafsa, kin san da ya ce iyaye su ci gaba da faɗakar
da malamai
har yau ba wani wanda muka ji labarin cewa yana cin hanci da rashawa an kama shi ya gaya wa iyalinsa cewa kai wannan abun fa
ba kyau
satar su ne
har
ku yadda ku yi
shi
yasa yaran suke ganin kamar halal ne
wannan gaskiya ne sai kuma sakonmu na gaba daga Shehu Adamu Rijau yace yadda cutar kansa ke illa ga jikin wanda ta kama haka cin hanci da rashawa ke illa ga kasar mu Najeriya saboda haka matukar ana son ganin bayan wannan matsala a kasashen mu na Afrika to dole ne fa sai an rufe ido an bugi gawa domin mai rai ya shiga taitayin sa saboda matsalar fa ta wuce duk yadda ake tsamanin ta
kinga ko an dake gawa ina mai rai kuma sai gudu kenan to bili yamin ma'azu ɗan mamai ce yau da gobe tabbas matsalar cin hanci da rashawa ita tayi wa dukkanin wasu kafofin ci gaban kasashen nahiyar mu ta Afrika daurin alewa ta yadda yanzu fa cin hanci da rashawa a kasashen mu ya zama tamkar abin ado kai ta kai ma ga fagen cewa idan ma baka da wani abin da zaka bayar a matsayin cin hanci a yayin wata harƙalla ne ta taso komai tarin gaskiyar ka sam ba za ta yi wani tasiri ba fatan mu dai Allah madaukakin sarki ya kyauta amma fa sai mu mutane mun gyara
to amin summa amin shi kuma Ahmad Suleiman Bajoga yace assalamu alaikum filin yau da gobe hakika cin hanci da rasha wata matsala ce babba da kasashen mu ke fama da shi sai a gaskiya yaki da cin hanci da rasha ba zai yi ba a ce mutum guda ɗaya ne kawai zai yaki da wannan abu ya kamata al'ummar ƙasa su ma su bada haɗin kai don tabbatar da wannan yaki ya samu nasara
haka yake to sai kuma mu je ga Dahiru Badamasi Bulkacuwa yace hakika matsalar cin hanci da rashawa da kullum hukumomi ke kokarin kawo saukin lamarin abu ne da kullum ke kawo mana tabarbarewar lamura abu ne da yake bukatar sa hannun kowa malaman addini hukumomi da ma duk al'umma Allah ya sauwaka wannan danyen aiki da kullum ake magani kai na gaba amma kuma ina baya aiki
kam sai kuma baban gida Bungudu yace to ko shakka babu matsalar cin hanci da rasha ita ce sallar da ta sa matasan Afrika suke ketarawa turai taba rauniyar hanya suna rasa rayukansu sakamakon rashin aikin yi da matsalar ta haifar kuma ga talauci da fatara yana da wahala a magance matsalar saboda shugabanni da manyan 'yan siyasa da kuma kusoshin gwamnati su ne ke da hannu a cikin matsalar a kowace ƙasa a Afrika.
To sai a ce Allah ya kyauta. Sai Muhammad mai cassette cross kowa Allah ya sa na faɗa daidai ce idan ana maganar cin hanci a Afrika. Aka samu Najeriya to ai an gama magana domin zai yi wuya a samu wata ma'aikata ta gwamnati ko masu zaman kansu da ba sa karba ko bayar da cin hanci da sunan nagoro sai dai mu ce Allah ya kyauta
maganar da kai
da su amma Muhammad mai cassette ruwan da yake kashi ne ruwa yanzu wani ya ga mana kasarsa sai ka ruga
haka ne sai kuma baban gida Aliyu yace gaskiya cin hanci da rasha abu ne da ke kashe duk kasar da ta rungume ta sannan yana da wahalar kawarwa domin misalin hakan a ƙasa ta Najeriya zaka ji ma masu rike da madafin iko suna faɗin cewa an kwace makudan kuɗaɗe wato daga hannun barayin gwamnati amma kuma ba sanin makomar kudaden ba a sanin makomar kudaden kabara
to babu mai san mu ce kan sarki da kaho ba to sai kuma Nasiru Kainuwa Hadeja Albani yace mu dai a Najeriya babu Buhari ya kama hanyar yakar cin hanci amma wasu jami'an gwamnati da ya kamata su mara masa baya su ne matsalar dan haka babu Buhari sai kai da gaske kafin ka kawar da cin hanci da rashawa a Najeriya
to fa sai kuma Usman Yusuf Gombe yace yau da gobe hakika matsalar cin hanci da rashawa a nahiyar mu ta Afrika musamman ma a nan gida Najeriya lamari ne da ke neman ya fi karfin gwamnatin gaba daya domin yanzu duk wanda ya hau wani mukami burinsa ya tara abinda har 'ya'yansa ba za su shiga damuwa ba.
To haka sai kuma zan karanta dan na ƙarshe a cikin shafin Facebook sannan sai dan shiga Instagram din mu akwai dan wasu guda ko biyu ko uku ne. Muhammad Aqilu na faɗa a cikin Facebook yace yau da gobe tabbacin hanci karuwa yake yi ba raguwa ba sai dai Allah ya kyauta. Muka shiga shafin mu na Instagram kuma an samu sako guda daya daga Musa Hadran Asaba yace ha ha yau da gobe ikon Allah ai da wuyacin hanci da rashawa ai ya samu gindin zamani tabbas sai an yi kokari a kaure shi in ji shi. Mun gode a cigaba.
Yau dan iya har gida ya iske abokin sa Isa Lawanna Ikarkabara.
Mutumin naku.
Eh yace don ya bashi jawabi akan cin hanci da rasha.
To bari mu je.
Ina kan karin safa yau cikin gida sai ga dan iya. Nace dan uwa yau kuma kai ne har gida da sanyin safiya? Yace eh nazo ne in yi maka wata babbar tambaya. Don jin wai shin yaushe ne za mu magance mugun cin hanci da rashawan da yayi wa kasashen Afirka katutu musamman ma dai Najeriya. Musamman ma ganin masu damban dumbuzar dukiyar kasashen namu su ake baiwa kariya. Har ma sukan yi amfani da irin wannan tarin dukiya da sukan diba su fice kasashen duniya neman lafiya da ka taba su maimakon su ji kunyar wannan aika aika kuma sai kaga suna bugar kirji don yi maka fariya masu gaskiya ma a waɗannan kasashe yanzu su aka maida abin dariya shi yasa ma ake ganin a kasashen Afirka ne ake ƙara samun harkokin handamar kayan haramiya saboda saken sakacin sakakan da ake yi wa masu handamar irin wannan dukiya. Nace gaskiya kuma dan iya ni ma fa na dade da hangar wannan baraka ta yadda ake barin masu dibar samfarerar dukiyar kasa suna hada-hada a duk wata harka musamman ma dai kamar yadda muke gani a wasu kasashen mu na Afirka inda idan ma mutun ya samu aiki wajen kudin da zai iya satar dukiyar kasa sai kaga ƴan uwa sun taru suna mai barka wanda wannan ke sa mutun ya miƙe kafa wajen dibar dukiyar baya koda shakka. Idan an tare mutum aka ce ka ji tsoron Allah ka daina satar dukiya sai ya ce ai idan na sata ina sadaka ko kuma ma idan an matsa ka ji yana cewa ai na biya wa mutane da yawa sun je maka don haka dai akwai buƙatar mu ƴan Afirka mu farka mu daina sakacin barin mutanen da ke dafa da madafin iko suna tatike mana jaka kuma idan masu mulkin mu sun dumbuji dukiya suna kan madafin iko to mu kyamace su idan sun sauka dan iya ce to gaskiya ni ina ganin babbar hanyar gyara wannan lamari dai ita ce mu ji tsoron Allah domin share shirgin cin hanci da rashawa fa batu ne na cikin zuciya babu wata maganar bulala barayin kudin mu kuma idan an kai ga an kama su to a daina yi musu wata talala ko kuma kamar yadda muke gani kada jami'an da ke neman jawo waɗanda suka sace kudin su zagaya dan karbar na salala don waɗannan na cikin jerin jirinjan matsalolin da ke haɓaka cin hanci da rashawa kala kala waɗanda kuma irin waɗannan hanyoyi ne suka bar kasashen mu cikin matsananciyar matsala wanda kan jefa ƴan ƙasa cikin harkar maula yayin da su tsirarin da ke dumbuje kudin mu kuma sukan samu damar da za su saka ta suwala. Don haka dai sai mun yi irin wannan gyara ne ƴan kasashen mu na Afirka za su hawo kan tudun mun tsiran da za su dinga kundin-kundin a kududdufin daula saboda irin wannan yanayi ne zaka ga kowane ɗan ƙasa ya samu cikakkiyar kula
amma ba bisa shashanci ba kana ba bisa sakarci ba kudi a kashe su ta hanya mai kyau
kudi a kashe su ta hanya mai kyau
ka tuna yanda ka sami kudin ka ka shawuya ka sami kudin ka to je ka kashe su ta hanya mai kyau
gaskiya kan ba kashe su ta hanya mai kyau ba cin hanci da rashawa zai tafi
ina ka ji a wannan jawabi na na dan iya yace idan akwai wai mutanen da su ce idan suka yi sata ai suna sadaka
suna sadaka eh kuma gashi Allah ya ce mai tsarki ne bai karba sai mai tsarki duk da yake mu ba malamai bane amma mun san an ce haka
wato wannan kalma ce ta ban mamaki da ce bari an ƙara maka magana
to shikenan to sai mu je ga wakilin mu Yusuf Abdullahi daga Yamai a jamhuriyar Niger dan mu je tattaunawa da yayi a zauren muhawarar yau da gobe game da wannan sabon salo na cin hanci da rashawa da Niger su fito da shi
To domin tattaunawa kan wannan batun na sabon salon yaki da cin hanci da rashawa a jamhuriyar ta Nijar, yanzu ka dai zauren namu na tare da Alhaji Salisu Ubandoma, mataimakin shugaban hukumar da ke yaki da cin hanci da rashawa a Nijar Halsiya. Sannan kuma akwai Lawali Adamu, ɗaya daga cikin masu fafutuka a cikin kungiyoyin fararen hular Nijar. To ina ganin president da kai zan farawa, shin wani ƙarin bayani za ka yi muna game da shi wannan sabon salon na yaki da cin hanci da rashawa a Nijar?
Da wannan kundi da aka amince da shi, lalle duk waɗanda suke da hannu a ciki suka yarda suka amince a zuwa samna a yaki da shi, to lalle in ce Allahu za a samu cigaba sosai bisa ga dubarori daban-daban wanda ya kamata a ce wato an yaki da su. Dubara hanya biyu ne, akwai rigakafi wanda muke ce ma prevention, bayan shi akwai kuma abuga da sandar doka wanda ya taka doka ta kashi ayi kenan mai hukunci. To kaji hanya bi kenan, ina ji idan za mu zance bisa ga wannan kundin, to bisa ga wannan hanyoyin ne za mu zance sosai.
To shin me zai tabbatar wa al'umman Nijar cewa yanzu kam hukumar ta Halsiya za ta dukufa game da batun da yaki da cin hanci da rashawa? Saboda a baya an sha zargin ita wannan hukumar da cewa yakin nata ya tsaya ne a jawabi kawai, amma a zahiri ɗan ƙasa ba su gani a ƙasa.
Eh, daidai ne, gaskiya ne, kuma tunda lokacin da aka kawo Halsiya mutane da dama ɗan ƙasar Nijar sun kwaɗan ganin cewa da lallai za su gani a ƙasa. To abinda ba su sani ba ko kuma suka manta da shi shine wato da aka fara aiki da Halsiya, ita Halsiya ta fara aikin ta bata samu ba wato karfin gwiwa, bata samu ba doka wadda ta bata karfi cewa za ta yi aikin ta gaba gari. Amma kaga yanzu kafin a kawo wannan strategy, wato an kawo sai da aka yi doka wadda aka ce ma luwa. Wannan doka wato sai da aka shirya ta, sai da wato majalisa ta yarda ita, aka samu ta hannu shugaban kasa, samu ta hannu wadda ake cewa luwa ta 2016, ita ce ta kwan kahi a kan wannan, ita ba mu ƙarfi sosai, ita ba Halsiya ƙarfi sosai bisa ga hanyoyi na shari'a daban-daban ko kuma hanyoyi na bincike daban-daban wanda tabbat yau ƙarfin da aka Halsiya shekarun jama'a ta dashi. To kenan ka gani duka abin sanni ta hiyar ne ake yi. An yi doka ta ba mu yuka, ta ba mu nama, bayan wannan kuma yau gashi an yi strategy. Abubuwan nan biyu, to in sha Allah in tabbata ma da su ne dama Halsiya ba ta da. Kuma za ku gani zuwa gaba, za ku gani abu ya sake insha Allah. Menene sake abin? Na farko ka ga dokar nan ita ta ba mu incin autosizin, wanda muke cewa kenan mu muna iya magani ana da ba in mun ga ana ƙarshen mu ma ana iya aice hanci ba mu ida hujja ta magana
saboda ba doka,
ba saboda ba doka. Yau doka ta ban wannan ƙarfin, bancin wannan yau doka duk wanda ke aiki a Halsiya ta hanyar bincike to ko ta hanyar aza an ba shi ƙarfin official na police ta da shi na shi abubuwa wanda ba shi ida. Menene abubuwa da kana yanzu ni ina aika mutane jami'an tsaro gidan wanda muka tunguma ya zo ya bincike, da ba mu da wannan ƙarfi. Ina iya mu ɗauki hotuna, muna iya mu yi abu wanda a ɓoye wanda da doka ba mu inci shi ba. Muna iya mu tsare mutum kamar a Halsiya, in ba mu yarda da shi ba muna ganin kamar alamun ba ya tsaya ba, in muka sake shi muka bi sigin talala to muna iya mu riƙe shi. Akwai wuri musamman wanda ake nan ana gyarawa saboda riƙe mutane musamman idan ba yarda su ba. Bayan wannan da ba mu da hanya, ba mu da ƙarfin mu je banki mu yi bincike mu ce banki ta ba mu raskanan abinda mutum ya aje cikin bankin nan, ba mu da wannan ƙarfi. Da amma yau doka ta ba mu wannan ƙarfi, sai mu kira banki kai tsaye ta ba mu sakamakon abinda mutum ya adana ko a boye ko a bayyane. Bancin wannan akwai wanda muke ce ma transmission du rapport. Da lalle mutane sun yi kukan cewa da rapport kin idan ma mun yi shi shugaban kasa muka aika ba, to yau doka ta wuce wannan. Yau doka abin ta ba mu hanya, ta ba mu ƙarfi da mun ƙare, in yau mun ƙare bincike muka yi rahoto, to rahoton nan ba ya tsa ko ina sai yujan alƙali mai shari'a tadi alƙali mai ƙara wannan ce ma procureur de la
République, ba alƙali
shi kuma wannan doka wannan doka ta tauye shi bisa ga cewa da ya samu sakamakon da ya samu report na halsiya ba wani tsaitsaye da zashi ka san shi alƙali fa wanda ake cewa procurator ta ko ina hanya yau tun da aka fara shari'a Niger shike da yuqad nama in ya ga dama yayi pursuit in bai ga dama yayi pursuit ya bari to amma cikin doka ta halsiya ba a bashi wannan yanci ba da ya samu an ce ita doka ta rubuta da ya samu gai tsaya wani abu ya bude information kenan ya kai gaban alƙalin mai kara shugaban ƙasa shi ana shaida mishi ana shaida mai da ga abin da an kai saboda shi shugaban ƙasa na dole sai abin da
bayan hukuma ta ƙara aikin ta
bayan hukuma ta ƙara aikin bai sai abin da ake ba sai an ƙari radda aka aika ma procureur la republique in ana so aika mishi da sahi da maritsa aika mishi shugaban ƙasa a ce mishi shugaban ƙasa ga abin da an kai amma shi bambance shi procureur la republique ana aika mai da raportin da takardu na tabbacin cewa da abin da an yi shi amma shi shugaban ƙasa rahoto ne kai aika mishi rahoto kuma ba dukan shi ba kamar a takaice saboda ya karanta da gauga ya sa abin da ake rana yi wanda ake ma sentence yau doka ta ba mu ƙarfi ta idan muka tungumi mutun kun ba mu yarda shi ba muna yi mamshi kayan shi takardun shi na balaguro kinan mu fada ma hukuma mu fada ma ƴan sanda da abin da wanda bisa hanya a hana shi hita da lokaci kaza zuwa lokaci kaza sai an ƙare bincike to kaga dai abubuwa ne dama wanda da babu da wannan ƙarfi amma yau doka ta ba mu wannan ƙarfi kafin a zaka bisa zancan strategy kundi kenan wanda zai ba mu dubarori daban-daban wanda kamata a bi dan ganin an ciwo tukan
nagode president malam lawli adamu kaji irin sababbin dubarorin da gwamnatin Niger ta bullo da su waɗanda suka baiwa hukuma da ke yaƙi da cin hanci da rashawa halsiya yuka da nama shin ana iya cewa watakila a bangaren kuna kungiyoyin fararen hula yanzu ita wannan hukuma ta halsiya ta fara aiki gadagadan kenan
a game da wannan doka da aka ce ita assembly majalisar dokoki ta sama hannu ta ba wannan hukuma ta ƙasa cewa da halsiya ƙarfi ta aiki har yanzu wannan hukuma a darme take tunda kaji da yanzu president ya ce duk rahoton da sun kai sai in suka aika ma babban alƙali na ƙasa cewa da procureur general kuma za su yi dan rahoto a takaice su aika ma shugaban ƙasa to har yanzu akwai laushe cikin nadi domin in gaskiya ake so a ganin mu in gaskiya ake so wannan siri ya kamata shi tsaya daga ita halsiya sai shi babban alƙali na ƙasa dan duk in aka ce ai bincike muddin ai bincike an aika ma shi babban alƙali na ƙasa da dukkan abubuwan da suka shahi su hukumi shi wannan bintilmanin wanda an ka tunguma da laifi inda aka aika ma alƙali na ƙasa shugaban ƙasa ba shi iya shi sa abin da an kai sai yaji an ce an tungumi wani da laifi meye matsala dan wannan dan takaice da suka ce su aika ma shugaban ƙasa ta dawo shi ma iya karanta shi shi ma akwai wani salo da za shi ƴan ƙasa ƴan kusa ta ƙasa saboda dan dakatar da wannan al'amarin ana iya a ce ma alƙali na ƙasa a wannan abu tana yawa a takar ta shi ba mu tabbata ba amma tana yawa shi yasa mun kace in gaskiya ake so a yi a matsa da gaskiya ita wannan yanzu tunda an ka ba ta wannan mukami ita halsiya ai yanzu ka gani dan president gashi zamne yanzu akai tsaye ma mun ka bashi wani rahoto shine a cewa to na yarda ku zo ku kama mini mu dibi hanya wanda za mu cin mu wannan magana da kuka bani kamar kaga inspector de police in yanzu aka bashi mai gidan shi ko komisar ya bashi aiki shi ma ba shi zai wannan aikin ba sai ya bidi mutane na gari waɗanda za su ɗebo mai rahoto da dama su kama a tattara takardu a tattara hoshoshi da dama dan ba a tunguma mutum babu hoshi
wato idan na fahimce ka malam lawli har yanzu akwai sauraron rina a kaba game da abin da ya shafi baiwa ita wannan hukumar ta halsiya cikakken iko ko kuma karfin gudanar da aikin ta
ce maka cikakken ikon ta gudana a zamanto ba taiwa kowa shawara daga ita sai alkali na kasa
ko da ta kammala aikin ta ne ta baiwa shi shugaban kasa rahoton shi ma wani cika
ai matsalar mu a ba shugaban kasa tunda menene matsalar mu a ba shugaban kasa yau in kai nazari a Niger duka waɗanda sun kai handle mana da duke gwamnati duka waɗanda suka yi harka ci hanci da rashawa duka suna nan kalkashin fada shugaban kasa ko kuma suna nan kewaye da wani wanda yake kusan shugaban kasa kenan daga an yanzu daga tun tunguma mutum da laifi an fara tambayoyi to an fara waya kenan an wani aiki sako kenan ai a wani an kire shi wuri kaza an kire shi wuri kaza ai hankali hankali to kenan mu san muke wannan sakamakon in sun same shi har yanzu su komo su yi tsayin daka a hitta su independent su yi tsayin daka in suka yi wannan sakamakon ana iya faɗa wa shugaban kasa wata kila bayan alkali na kasa ya kare nashi aiki kuma tunda kaji sun ce suna iya su kawo mutum su aje a wurin su ana gyara wuri inda za a aje mutum a amshi takardun shi na tahiya na balaguro da kuma aje shi to ai aka yi wannan kin duk lokacin nan ne kamata shi alkali na kasa shi ma a tabbatar mai ga abubuwan da ake ciki amma tunda ana shakku wannan ga da sai kenan kaga shari'a ta zambibi su in sun ka rike sun zama ta su maka su da gendarmerie da kusuri kan aikin su guda kuma in suka suba alkali shi kuma alkali shi bai kamata ba shi saki shi yasa mu matsalan mu nan duka inda take matsalan mu ba mu son shugaban kasa ya san da komi a cikin shi in dai su suka yi suka ba babban alkali na kasa babban alkali na kasa shi aikata sai ya kare shi ba da sakamako ce musu wannan dosan da kuka ba na kare shi ga yadda an ka ta yi kuma ga abin da muke so kuma a ci gaba da shi sannan yanzu ana so ana wallafawa yadda ƴan kasa sun ka sani shugaban kasa sani sannan kare amma ba haka nan kullu akwai wani abu da ake ce mishi kuma ana iya a danne shi alkali na kasa in dai zama to da shi da shugaban kasa sun samu shawara lokaci guda
To har yanzu dai a game da wannan batun na sabon salon yaki da cin hanci da rashawa a Nishar muna tare da daya daga cikin lauyoyin Nishar Meter Lirwana Abdurrahman shin Meter ya kaji da wannan sabon salon na yaki da cin hanci da rashawa
kasan Nishar tana da babban kundin hukunci da kuma kundin tsarin hukunci inda an kai ta na dukkan layuka iri-iri wanda ya kamata in mutum ya yi su a hukuntar da shi kuma daga ciki akwai irin wanga hanci akwai lahina cin kudin kasa sata kudin kasa cin hanci da rashawa duka akwai su aka zo dai an azaba hukumomi ai da yawa in kuna tana ba sai mun zo cin shi in kuna tana ne Niger irin wa'annan hukumomi har aka zo aka azaba ga hukumar kuma kamin haka nan an duki wata doka ma musamman wanda duk ta hada wannan wanda ta yi tanadin arzikin da ba digi ta haɗe duka wani arzikin da ko wata dukiya wadda mutum ke samu ba dalili kinan kaga ta shahi komai ko wannan doka tana nan wagga hukuma tana nan shekara shida sai kuma bana aka ce sai an sake mata riga to menene yake ci mutu a kwarya magana guda ce wagga ba dogon magana ce ba babbar doka shine shugaban kasa Muhammadu Isu shugaban kasa yau Muhammadu Isu din ya so ayi shari'a ayi hukuncin Niger sai ayi dan me dan saboda waɗanda suke da matsayin su yi irin wanga abun su ne waɗanda a tare da shi mai kanta wanda suke jan kasa bawan Allah talaka a can wani koni da kai nan da annan muna magana ya ita wace hanya zamu ganin kudin kasa balle mu sace su ai wannan ne ake zance shari'a tsakanin talakawa akwai ta shari'a tsakanin mu ne da mai kanta a babu ta dan saboda yau a dokance babu alkali ko guda Niger babu hukuma ko guda Niger babu wanda take ba alkali ko hukuma ya je ya zargi minister ko wani deputy kai tsaye ba sai an zo an sukunoni ba kuma wagga magana su ne ta shaha
to president kaji irin korafe-korafen da kungiyoyin fararen hular Niger suke yi game da shi wannan batun na yaki da cin hanci da rashawa waɗanda suka kwatanta cewa maganar yaki da cin hanci da rashawa a Niger tana hannun shugaban kasa
shugaban kasa ne ba ta yawa kara ikon kasa ba samu da kasa ke yi ba baka san abin da ake tana da cikin kasa ba kamata yi shugaban kasa yi ta da sahi duk abin da aka yi cikin dare yana labarin shi duk abin da za a yi cikin ranar yana labari ne yan kare kuma ranar kuma a shera mishi ga abin da an kai shine shugaban kasa fa ta kaka za a yi wasu ayyuka waɗanda suka da ƙarfi su ban kamar abin da aka ce ba cin hanci da rashawa ba a shaida mishi shugaban kasa ba a koya ai shi yasa da aka raba da lokacin muna bisa decree shugaban kasa aka aika ba to shi kankan shi daga baya da muka yi hidin shugaban kasa shi ya gane cewa da awo lalle haka bai kamata ba tunda cin hanci da rashawa harka ce ta shari'a gani a shaida min ku shaida mu shari'a ta gurin da ya hurta haka nan sai ba a rubuta shi ba tunda zancen da zai faɗi da zancen a rubuce ba ɗaya ba ne sai muka ce to tunda kun amince da haka na shugaban kasa a sake takardu a rubuta shi shi ka gani cewa da yanzu an sake maimakon a yi decree yanzu luwa ce aka yi
wato doka
doka ce aka yi wadda ta yi ƙarfin decree ta ko ina cikin duniya ana yaƙi da cin hanci da rashawa bisa ga ƙarfin doka ba bisa ƙarfin decree ba dan decree ya yi ƙarami shi kanka shi ya amince shi yasa ba mu ƙarfin gwiwa ma shi kanka shi sai ya sa hannun shi wato aka samu wannan dokar ta samu ta wuce dan in ba dan shi ba a ko wuya wannan dokar ta wuce ko da can ma inda ake zaben ta ka sa albiki wani dan ba kowa zai amince da ta ba amma da yake yayar da kuma bada goyen bayan shi shike sai ta wuce.
To da fatan za a ci gaba da yaki da cancanci da rashawa ba kakkautawa, in Allah ya kai mu mako mai zuwa zamu karasa wannan tattaunawa da muka faro domin mu kawo mai fashin baki kuma ya farfasa mana bakin yaya abin yake ne a Niger da sauran kasashen Afirka.
Haka yake
yanzu kan
amma da din Hafsat Maina Muhammad
sai kuma Saida Hamduna da ta bada umarnin shirin da injiniyan mu na yau Mr. Rob McLean ne Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa mu zama lafiya.
Babban nan naka wanda bakai kamata ba har